Wannan mataki da shugaban kasa ya dauka na rattaba hannu a dokar samar da ayyukan yi ya dauki hankalin masu nazari akan al'amuran yau da kullun da ma matasan Najeriya inda suka yi bayanan tasirin dokar tare da ayyana muhimmancin sa ga kasa. Dr. Jibrin Ibrahim jami'i ne a cibiyar inganta demokradiyya ta NDI.
Doka ne wanda dama can yana cikin dokokinmu, ba a aiki da shi ne kawai. Na farko abinda dokan ya faɗa shine, in za a bada kwangila kamin a ba kamfani da ya fito daga waje a duba ko akwai kamfani a Najeriya da zai iya yin wannan aikin.
Kididdiga ta nuna cewa rashin ayyukan yi sun karu daga kashi 16 cikin 100 zuwa kashi 18. To ko menene matasan Najeriya da rashin abin yi ya fi shafa suke cewa? Da farko ga Khalid Ismail, jigo ne a reshen matasa ta jam'iyyar APC.
Kifi na ganin ka mai jarkoma. Menene dalilin da ya sa muka faɗa haka? Akwai abubuwa da yawa da ya taso a ƙasar nan, wanda yau gwamnatin nan tana neman shekara 3 da ta shiga office da kama aiki. Amma abinda duk yake faruwa abun mamaki. A dubi issue na employment na matasa empower. An maida wannan harkar, an yi sabotaging tunta ta koma harkar siyasa, wanda mutanen da shugaban kasa ya saka a wannan bangaren office din, yanzu an sayi Android phone waya ta hannu, an ba su, an ce za a biya su kudade nawa, an maida harkar ana tafiyar da campaign din sa ta social media. So wannan abun ya zama siyasa kenan, ba empowering din matasa ba.
Sai kuma Abubakar Bestu,
a gaskiya wannan mataki da shugaban kasa ya dauka abu ne da aka dade ana jira, saboda a cikin bayani da aka gabatar a takaice, abin da yasa ya sanya hannu bisa wannan kudirin shine dan ya tabbatar da cewa ya farfado da matasan kasan nan da kuma masu bukatun ayyuka, musamman wanda ya shafi aikin wato fasaha da kimiyya da kuma sauran ayyukan hannu.
Da Abubakar Sadiq Surumbai,
wannan abu ne wanda zai kawo matukar ci gaba, musamman a wannan lokaci da mutane suke ba matasa suke ta korafi akan rashin sana'a, ba aiki, ba mutane sun gama makaranta kuma babu abin da za su yi. To kin ga idan aka samu dama wannan abin ya tabbata kuma ya zama ba wai magana bace ta yaudara, magana ta tabbata ta zama gaskiya, to mu gaskiya wannan abin farin ciki ne a wurin mu.
Abin jira a gani shine irin tasirin da wannan doka za ta yi wajen rage zaman kashe wando da matasa ke fama da shi a Najeriya. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.